Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mitoci 25 31 41 60. A Niger kuma ana kama matashar mutavi Africa da ke yamai kan mita 102.5 a zangon FM. A gidajen radio masu zaman kansu na amfani Far'a Nomad, Sarauniya da Laldaniya. A Ghana kuma ana shin mune a tashar Alpha Radio ta birnin kuma su yayin da a duniyar gizo kuma ko yaushe muna nan a viewhouse.com ko ko sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Abdulaziz Ajali Tore ne tare da Sarafilu Hashim Kumel daga nan birnin Washington DC. Muke sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. A shirin namu na yanzu za mu kawo muku ƙarin haske akan tafiyar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi zuwa Turai.
Ba yanda za a yi shugaban kasa ya yi wani abu wanda yake shi ne na kanshi ne, domin yanzu ya zama na al'umma. Amma abin da ya shafi kasa, in dai zai fita ne to ya shafi kasa, to in kuma ya shafi kasa ya kamata a sanar da kasa menene zai je.
Haka kuma za ku ji cewa a jihar Kaduna an kafa wata doka ta musamman ta hana shiga da fita.
Majalisar tsaro ta jihar Kaduna ta bada umarnin kakaba dokan hana fita da shiga na awa 24 a karamar hukumar Kajurun baki daya ranka ta kaf har sai in masha Allah.
Kamar yadda aka sani a kowace ranar Juma'a ta Allah, muna bude muku layukan mu na waya don ku kira ko bayyana muna ra'ayinku akan lamarin da suke ci muku tuwa ƙwarya. Saboda haka sai ku shirya kiran lambar mu 1-202-205-6555 don bayyana ra'ayin naku. Bayan kuma duk waɗannan har ila yau, muna tafiya da shirin wasanni a takaice daga ƙasar Kamaru, amma duk sai in sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel. Yau Juma'a an yanke wa 'yan kasar Rasha nan 'yan rajin mallakar bindiga Maria Butina a hukuncin ɗaurin watanni 8 a gidan yari kan laifin zama jami'ar gwamnatin wata ƙasa da ke kitsayin shishigi a siyasar Amurka zaben shugaban ƙasa da aka yi na shekarar 2016. Butina mai shekaru 30 da haihuwa ana tsare da ita ne a wani gidan da ake tsare masu laifi na tarayya a nan birnin Washington DC tun lokacin da aka kama ta a watan Yulin da ta gabata. Laifin zama jami'ar Rasha a Amurka daga shekarar 2015 zuwa shekarar 2017 ba tare da ta yi rajista a ofishin babban Attorney General ba. Alƙaliyar kotun tarayya Tanya Chukwan ita ce ta yanke hukuncin, kuma ta ce Butina za ta samu sassauci kan lokacin da ta kwashe a ɗaure, sannan za a mayar da ita ƙasarta da zarar ta kammala lokacin da aka yanke mata. Butina cikin yanayi na ban tausayi sanye da kayan gidan yari kusa da lauyanta ta roƙi alƙaliyar rahama domin a ba ta damar komawa gida ta sake gina rayuwarta, amma alƙaliyar ta ce an yanke mata hukuncin ne domin girman laifin da ta aikata. Shugaban Amurka Donald Trump ya roƙi Amurkawa yau Juma'a da su je su yi rigakafin cutar ƙyanda a tsakiyar sake ɓarkewar ƙwayar cutar da aka yi wato da ake iya ɗauka daga wani a Amurka, wanda hakan ya tilasta wasu jami'o'in Amurka biyu killace ɗaruruwan ɗalibai da malamai da sauran wasu ma'aikatansu. Trump ya faɗa manema labarai a fadar White House cewa dole mutane su je a yi musu allura domin kare kansu ga ƙwayar cutar da aka kawar da ita a Amurka kusan shekaru 20 da suka gabata. Akwai kusan mutane 700 da suka kamu a cikin jihohi 22 kamar yadda cibiyar yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta CDC ta fitar da rahoton ranar Laraba. Wannan shine yawan da ba a taɓa gani ba cikin shekaru 25. An bibiyi farkon ɓarkewar cutar, inda aka gano cewa wasu Yahudawa ne suka samo cutar lokacin da suka yi tafiya ƙasashen waje. Mutanen da suka kamu da ita dai ba su da yawa a jihohin da suka haɗa da New York da New Jersey da Michigan da kuma Washington. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Juma'a an samar da dabban ma'aikatan tsaro a fadin kasar Sri Lanka domin tabbatar da tsaro a wuraren wato a masallatai. Musulmai a kasar sun amsa kiran sallar Juma'a ƙasa da mako guda bayan da aka yi munin harin Lahadi lokacin bukukuwan Easter a majami'ai da otal-otal a babban birnin kasar, wanda aka daura masu tsaron ra'ayin addini. Kowa yana cikin tsoro. Abdullah Muhammad, mai shekaru 48, ya faɗa wa kamfanin dillancin labaru na Reuters kafin a tayar da sallar Juma'a. Ba wai kawai musulmai ba, mabiya addinin Buddha da Kiristoci da Hindu, kowa yana cikin halin tsoro. Ofishin jakadancin Amurka a Colombo ya gargaɗi mutane da su guji wuraren ibada a Sri Lanka. A tana mai ambaton rahoton da aka fi da wato kafin labarai na Sri Lanka suka fitar na cewa akwai wasu ƙarin har-har nan zuwa. Wannan gargadi ne na zuwa ne ƴan kwanaki bayan da mummunan harin da aka kai majami'u da otel otar ranar bikin Easter lokacin da ƴan kunnan bakin wake suka kashe sama da mutane 250. Tun farko dai jami'ai sun ambata yawan mutanen da suka mutu sun kai sama da 350, amma sun canza yawan mutanen ranar Alhamis. Suna mai cewa wasu garuwoki an kirga su ne sama da daya. Jami'an Sri Lanka sun ce mutumin da ake zargi da kitsa har-haren Zahar Hashim shi ma an kashe shi a ɗaya daga cikin har-haren da aka kai otel ɗin Shangari. Daga ƙarshe faɗa tsakanin ɓangarorin da ke iko a Libya na mayar da hannun wato ya mayar da unguwanni fagagen yaƙi a cewar ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ta Red Cross ICRC a takaice. Halin da mutanen ke ciki-ciki da wajen Tripoli na ƙara ta'azzara cikin makonni uku a cewar ICRC jiya Alhamis. Abubuwan da ake bukata da kuma gine-gine kamar na asibitoci da kuma tashoshin samar da ruwa waɗanda ke cikin mawuyacin hali daga tashin hankulin da aka shafe shekaru 8 ana yi sun ci gaba da taigayyara. Ƙungiyar ta ce wato makamar roka da ake harbawa ya sa zama mai haɗari ga ma'aikatan lafiya da ke jinyar waɗanda suka ji rauni. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta mutane sama da 35,000 sun guje wa gidajensu kuma suna zaune ne da 'yan uwansu ko kuma suna wasu gine-ginen gwamnati. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun kwashe 'yan gudun hijira 325 daga wani sansanin gwamnati bayan fitowar wani rahoto da ke cewa ana musgunawa mutanen da ke zaune a sansanin.
Oh, madalla gaida Sarfil Hashim Gumel. Labarin aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga Washington DC. To madalla sai rahotanni bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da sanarwar tafiyar kwanaki 10 zuwa London, ya bar baya da kura domin wasu 'yan kasar suna tambayar ko me yaje yi ba tare da an shaida musu ba. Wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa ya aika mana da ƙarin bayani.
Bayan da fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da sanarwar cewa shugaban Muhammadu Buhari ya tafi a Ingila inda zai kwana 10, wasu 'yan kasa sun fara cece-kuce cewa ya kamata a ce an bayyana wa 'yan kasar abin da shugaban kasa Muhammadu Buhari zai je shi Ingila har na kwanaki 10. Jam'iyyar PDP dai na gaba-gaba a jerin waɗanda suke suka akan wannan lamirin. Kamar yadda Umar Sani wani jigo a jam'iyyar PDP yake bayyana mun a fira da ne da shi a Abuja.
Duk lokacin da shugaba zai je wani waje ko zai wani abu, yana yin abin ne saboda gwamnati. Idan ya ce zai yi tafiya, to duk tafiyan da zai yi yana yin tafiyan ne a matsayinsa na shugaba na Najeriya, ba shugaban wata jam'iyya bane wanda za a ce ba mu da yanci mu sani. Shugaban kasa ya wuce maganan siyasa a cewa shi ne shugaban kasan APC ko kuma shugaban kasan a'a wanda ba su zabe shi ba ko wanda suka zabe shi kadai. Shi shugaban kasan Najeriya ne gabaki ɗaya, kuma 'yan Najeriya suna da yancin su san menene zai je a inda zai tafiya, domin duk abin da za a yi musamman da kudin Najeriya za a yi, kuma jirgin da zai shiga na Najeriya ne, abincin da zai ci Najeriya za ta biya, ko me zai yi na Najeriya ne. Saboda haka abinda ma zai je ya kamata 'yan Najeriya su sani.
Wannan bai kasance maganganu dai na siyasa ba, domin a ci gaba da suka ana kalubale tun da shi na da 'yanci ya tafiya a radin kansa a matsayin mutum ba tare da ya bayyana me zai je da abubuwan da zai je da waɗanda zai je gani, kuma wata hidimomi ne yake so yi ba sai lalle 'yan kasa sun sani ba.
Duk yadda ake tafiyar da harkokin gwamnati, ana tafiyar da harkokin gwamnati ne ta hanyar bayani. Ina son ka sani ko a ofishin shugaban kasa kaje, akwai takarda da ake kira itinerary wanda duk abin da zai yi a rana, kai a duk abin da zai yi a sati guda an riga an rubuta. Ba yanda za a yi shugaban kasa ya yi wani abu wanda yake shine na kanshi ne, domin yanzu ya zama na al'umma. Amma abin da ya shafi kasa, in dai zai fita ne to ya shafi kasa, to in kuma ya shafi kasa ya kamata a sanar da kasa menene zai je. Kuma ba shi da lafiya ne, ko kuma zai je medical check ne, misali a je a bincika shi a ga ya lafiyan shi ne, ba zai hana ba, dole ne sai ya yi bayanin ga irin abin da yake damun shi ba, a'a zan tafi kasan Turai kuma za a je a mun bincike a tabbatar da lafiya na shikenan. ba wani bincike ake nema ba a san ko wani irin ciwo ne za a je a bincika. Idan yana so misali ya tafi hutu, yana da yanci ya ce to zan tafi hutu ne na kaza, kuma yana da yanci a cikin tsarin mulki ya ce zan tafi hutu na wata guda ko na sati guda ko kuma na lokaci kaza.
Umar Sani kenan na jam'iyyar PDP a tattauna da ne da shi a Abuja. Shi kuwa Mai Malabu ne babban sakatare da jam'iyyar ta APC kuma gwamnan jihar Yobe Mai Jiran Gado, ya mai da martani dangane da wannan korafin da MPDP ke yi.
Shi da dan adawa ba abin da ba zai ce ba, sannan kuma ba abin da ba zai mai da shi magana ba, amma an ba haka ba ai wannan tafiya ce ta tashin kansa wanda kuma ba a goye tafi ba, sannan an sanar cewa yana da tafiya da zai yi kwana 10 a waje.
Eh, amma wai ba a ce hutu ba, kiwon lafiya, wata ganawa, wata mu'amala kamar a matsayinsa na shugaban kasa da zai yi tafiyan nan da dukiyoyin jama'a. Ba a ganin ka ya kamata a faɗi shin hutu ne ko kiwon lafiya ko wani abu da zai je shi Ingila?
Ai, abin da zai yi fidda shi ya yi tafiya bai zama wajibi sai an cika abin da zai ke yi ba. Tunda ya ce tafiya ce ta kashin kansa, babu dalilin, babu wani doka da ya nuna cewa sai ya faɗa abin da zai je billa billa.
Babban sakatare na jam'iyyar APC kenan Mai Malabu ne a tattauna da ne da shi a Abuja. A halin da ake ciki dai, yan Najeriya sun sa ido su ga ko yanzu fadar gwamnatin za ta ba da sanarwa akan cikakken bayanin abin da shugaba Muhammadu Buhari zai yi kwana 10 yana yi a ƙasar Ingila. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa, yanzu kuma sai mu leƙa jihar Kaduna, inda gwamnatin jihar ta yi ƙarin haske kan dokar hana zirga-zirga da ta sanya ƙaramar hukumar Kajuru biyo bayan tashin hankali da aka samu a yankin kasuwar Magani da ke yankin. Wakilinmu Isa Lawan Ikra ya kuma na da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Kaduna ta ce ta saka dokar hana zirga-zirga ne a ƙaramar hukumar Kajurin jihar Kaduna biyo bayan tashin hankali da aka samu a yankin kasuwar Magani. Malam Samuel Aruwan shine mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna, kuma shi yayi wa manema labaru karin haske game da wannan doka da aka kakaba a karamar hukumar Kajurin shiya ta biyun jihar Kaduna.
Bayan nazari da kuma bibiyar abubuwa da ke kai komo a nan garin kasuwan Magani, majalisar tsaro ta jihar Kaduna ta bada umarnin kakaba dokan hana fita da shiga na awa 24 a karamar hukumar Kajurin baki daya ranka ta kaf har sai in masha Allah. Kamar na fada, wannan dokar ta shafi duka hukumar Kajuru ranka ta kaf, babu sassauci, kuma an dau wannan matakin ne domin a kare rayukan mutane da kuma dukiyoyinsu.
Ita kuwa rundunar yan sandan jihar Kaduna cewa ta yanzu aka ta riga ta tura manyan jami'an tsaro a yankin kasuwar Maganin karamar hukumar Kajurin domin gujewa sake samun tashin hankali a karamar hukumar, kamar da yadda kwamishinan yan sandan jihar Kaduna CP Ahmad Abdurrahman ya tabbatarwa da manema labaru.
Yanzu aka duk manya-manyan jami'aina da jami'ai masu kwantar da tarzoma da operation yaki da anti-kidnapping da duk wasu dakaru duk yanzu aka suna kasuwar Magani, domin mun samu rahoto watakila wa'ancan da suka yi wannan takaddan su ne suka sake tunzura matasansu suka fito tun jiya suke son su tada zaune tsaye. Allah bai ba su sa'a ba mun dakile, to yau ma kuma sun fito alhalin akwai dokan hana fita na awa 24 a wannan guri. Yanzu haka muna ta patrol da mu da sojojinmu da kuma duk civil defense da SSS suna ba mu rahotanni, ba za mu bar wani ya cuta ma wani ba. Za mu tabbatar da an ci gaba da zama lafiya a jihar Kaduna da ƙasarmu Najeriya mai albarka da dar Allah.
To ko na hali al'umar yankin kasuwar Maganin ƙaramar hukumar Kajurin ke ciki biyo bayan saka wannan doka?
Yana zai mikayin wata gudu da bayan sallar magana ka za a isa makwakwai ne sun yi sun yi kama a yawan biyu. To fi yi na su fara wani harbar wannan hanyar zuwa wayewar gari ba kusan karfe yana zai maka ma yan ka tabbatar da wannan daga ciki zai fara harba ko dubi mu daga cikin amurka da zai ko na kira daga zai guda biyu ka san abin da suke yi a garin da yanzu.
Yanzu akwai mutanen da aka kashe ko aka kai su asibiti?
Eh, kwarai ina zan kai yaran mu guda biyu na sa biyu na sa biyu kuma zan kura su kuma ina zan kai su ga inda su
yi. Yanzu a yanzu wannan hali ake ciki?
Yanzu abin da ake ciki da an sa doka muna nan da ke gida don suna kallon muna kallon su jama'a yanzu sun shiga tsakiya. Yahaya Ahmad Gardi, to muna da fama da yan ta'adda suna kawo mana yaji kasuwar Magani.
Yanzu an sa doka biyo bayan wannan abu da ya faru, wannan hali kuke ciki?
Muna nan zaune a kowane muna kare anguwanninmu saboda gudun dare abinda zai sa abinda zai faru.
Ina jami'an tsaro?
Suna nan a garin, to amma suna suka ce mu kare kanmu.
Yanzu yanzu dai karamar hukumar Kajulin jihar Kaduna na kan gaba wajen samun yawaitar harare da kashe-kashen da ake tsakanin al'umma mabambanta. Musamman ganin yadda ake sake samun hawawar hararen da a cikin 'yan watanni aka kai harare har guda uku mabambanta. To ko maganar saka dokar hana zirga-zirga za ta iya magance tashe-tashen hankulan da ake samu a yankin karamar hukumar Kajulin, musamman ganin an sha saka irin wannan doka a yankin a baya? Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To madalla a gaida Isa Lawan Ikra. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda jihar Difa hukumomi bayan nazari sun bude kasuwar kifi bayan wani tsawon lokaci da aka rufe ta sanadiyar matsalar 'yan Boko Haram. Wakiliyar muryar Amurka a Zandar, Tamar Abari, ta hada mana wannan rahoto.
Yankin na Difa ya shahara wajen kamun kifi da kuma kasuwancin shi zuwa kasashen Najeriya, Kamaru da kuma Chadi. Ganin yadda matsalar ta yi kamari ya sanya hukumomin suka rufe kasuwar ta kifi. Hankuro Buri Kasum shine magajin gari na Difa.
Wajen nazari ne manyan musu bai anyami da aiko kuma ta kada cewa an tada dokar da hana noman tatasai da kama kifi da saidawa. Lokacin nan sai aka aiko takarda nan gwamnati da kwasai da jana aka zauna aka kira dukkan. Duk dai wanda ya shahi harkar noman tatasai da kama kifi da saidawa suka zauna suka yi nazari, sai kuma suka sadu da manyan sojina aka duba a takar da ya kamata a doka.
Wani irin dokoki ne aka kafa musu?
Dokokin da aka kafa lalle a tabbatar da cewa lalle mutane suke kawo wani jiya an san su, aka dauki mataka aka san su waye ne, daga ina suka wuto, miye sana'arsu da miye za su yi. Duk wani abubuwan sai aka sa police da abin da ke sarrafa aka san su tukuna kamun a ceto shugabannin suka yi saboda kula kasuwar nan kenan an fasa. Kuma abokanmu na Najeriya a duhu da wani Hadija suna zuwa a nan su sai a kuma duwan kana nan a gurin.
Alhaji Abdururu shi ne mai kula da sabke kaya da kuma lodinsu a kasuwar ta kifi ta Difa.
Bude wannan kasuwa a Difa tabbas abu ne abun farin ciki wanda mun dade muna fafutuka akan shi tsawon shekaru, kuma yanzu aka kawo mu lokacin da Allah ya yarda da ikon shi aka kuma bude wannan kasuwa.
To kamar wani irin tsari ne aka mata?
Tsarin da aka mata cikakken tsari ne wanda muke da shi akan ta shi ne muna buƙatar wanda zai zo daga Najeriya zai zo nan ne ya sai kifi, kenan mutanen mu za su dinga kawo kifi daga Gejimi daga Boso da sauransu, shi ne kuma mutanen Najeriya za su dawo gidan su sai da shi. Hakan nan muna nan ga lodin kifi wanda za a buce da shi Najeriya, inda gida yake kasuwar kifi ba kasuwa ba ce mai lokaci guda, kuma ga shi nan yanzu za ka hana don su ke zuwa Najeriya.
Kamar wani irin matakai na tsaro aka dauka a game da wannan kaso, ganin cewa dai akwai matsala a da?
Akwai matakai daban-daban na tsare-tsare, hatta laborori sai wanda muka sani yake yin wannan aiki, muna da tsari na tilazanki wanda mun san ko mutum nawa ne kuma mun san zuwa ne ne bayan ka. Akwai dai tsare-tsare bakin gwargwado waɗanda suke iya taimaka ma tsaro a cikin wannan kasuwa.
To kamar bangaren hukumomi menene suka muku a wannan kasuwa?
Muka sani mu da hukumomi sun ba mu wuri kuma suna ba mu tsaro ga doba kuma muna iya mu taimaka musu da iya abin da ya faru na gare mu ta tsaro. Bakin gwargwado da ne muna fuskanta da iyaye ka'idodi da hukumomi suka ba mu akan tsarin kasuwa.
To ko su direbobi wace rawa ce suke takawa a cikin wannan kasuwa? Kwango Alhassan shine shugaban kungiyar direbobi ta Difa.
Muna sa ido yanda mota kowace da yake dauka da wanda yake saye, duka mun sa ido na kiyayewa da abubuwan da ake tsoro da harkokin tsaro da muke da shi a cikin jihar Difa. Lokacin da aka yi shi akwai kwamiti wanda aka sa akwai na 'yan kasuwa akwai kuma da duka mutanen Nijar. Kenan bangaren mota wanda muke da ita ga mu sa sai mun san wane ne kai, wane ne lambar motan ka, sai mun san mutum yake muke sa mu shikara. Mun fara wannan aiki yau da sati sati.
Kuna lura da duk motar da za ta shiga ta fita da kihi?
Duka motar da za ta shiga duk muna da lambobin da tunda tun wurin dauka akwai mutanen zandika kinmu za su mota kaza ta dauko abu kaza za ta kanzu kaza sai ka zo da wannan takardun da take da.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Ina lafiya in babu tsaro kasa sai da yayan soja.
To madalla a gaida Tamar Abari, kamar da kuka je a farkon shirin yau ranar Juma'a ce ran da muke bude layukanmu na waya domin ku kira ku gaya mana albarkacin bakinku a kan lamuran yau da kullum. To amma kafin bude layukanmu, bari mu shakata da wannan waka.
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Salamu alaikum, wani akan layi?
Wa alaikum salam, Rabi'u mai manja da kanwa dokar lere.
To Mala Rabi'u, gare ka.
To don Allah ne ina kira da 'yan siyasan mu ne, an yi siyasa an yi zaɓe an gama, su haɗa kai ne a matsa aiki, ba a dinga zoke-zoke su kuma. In ake kuma za a ɗaya zoke-zoke ne, haka za mu koma kaman baya kenan. Irin wannan ne ya sa har wancan gwamnatin take ƙare ba a yi komai ba. To ba ta inda kuma an gama amma ka ji wannan soki, wannan soki, wannan in sun tsaya suna haka bakin sun kaza suke yi.
To Allah ya sa.
Kuma wanda zai tsaya mai takara don Allah don ya taimaki talakawa, ai ba zai je Najeriya da wanda Allah ya ba shi.
To Allah ya sa sun kira naka, bari mu leƙa Niger, wani daga Niger.
Ni mai wankin gida a garin Maigode a Kimba.
To gare ka.
To ni ra'ayina a yau Allah hukunci dai damunan mu ta sauka a nan yankin mun jihar Niger, karamar hukumar Mashegu Bediot. Dan yana gaban kai kwana huɗu kenan muna shuka. To amma roƙon da muke da gwamnati, mu da tun aka fara demokuraɗi da gaskiya mu taɓa ganin taki a ɓangaren gwamnati ba. Kuma sannan yankin mu, ina ji a karamar hukumar Mashegu ba inda ake fitar da amfanin gona sama da yankin mu. To muna roƙo dan Allah ya taimaka mana taki. Sannan kuma sai matsalar fetur da ke addaba mu a Najeriya. Ana cewa Najeriya ita ce ƙasa ta shida a tattalin man arzikin mai. Amma kuma ga shi na shan da halin rashin mai a Najeriya. Dan Allah shugabannin namu duk abin da ya kamata su yi wanda za su taimaka mana sannan kaso ya kamata su mai da hankali a kan shi. Ya ba ina kenan.
To mun gode daga Niger, har yanzu dai kuna sauraron sashen Hausa. Salamu alaikum.
Alaikum salam.
Daga ina?
Mama Adamu Juli daga Fadosu.
To Fadosu, kam gare ka, ba mu albarkacin bakin ka.
To dai abin da ke damuna ne. Abubuwa da maganin Buhari da yake ya tafi ina ya tafi ina din nan wannan. Mu dai a mulkin Buhari nan a ga. Wannan mulkin a can mutanen da suna fasu je ko ina ba abin da za ka iya ji. Amma a dandalin wannan mulki kuma abubuwa da ya tafi daidai saboda su suna neman yadda za su yi samu kusanci da rashawa Allah bai ba su ba. Ke kawon adawa saboda haka ya kamata su duba su gani.
To mun gode. Allah ya sa sun ji kiran naka, bari mu leƙa Yobe, wani daga Yobe.
Yabo wannan ne dukkan.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam lafiya.
Allah ya lawo to gare ka dan uwa.
To yau ni ra'ayina shine akan Baba Buhari. Sabida da hinin da bai ko mutane suna ta korafi akan cewar ya hasa ya daga an daga hinkawa taliya ana cewa yau yana daga tare na kokarin tau dari da ahirin dari da zaki tunta. O ba da taimaka ya duba ya sauke dalilin zana ne a 150-160 ya duba mu talaka da muka zaɓe. To zai duba ba kowa zai duba, duba talaka da suka zaɓe dan Allah dan Allah bai taimaka ba Buhari.
To Allah ya sa zai je kiran naka, bar mu leƙa kwara, wani daga kwara.
Assalamu alaikum wa rahmatullah, mai magana Bello Garba ina mai Bulaus kala-kala daga nan kwara a Najeriya.
Wa alaikum.
Ina kira ga gwamnatin jihar Sokoto da ta taimaka mana da kuma hukumar ba da wutar lantarki ta jihar Sokoto. Da a halin yanzu a garinmu na Dina ba mu da isasshen wutar lantarki, sai a kwashe kusan kwanaki uku zuwa sati guda babu wuta. Kuma akwai ƙananan hukumomi na gabashin Sokoto waɗanda suka haɗa da wurin da Raba da Isa da Sabon Birni da Gwarayo. Gaskiya waɗannan yankuna duka babu wutar lantarki, da haka muna kira gwamnatin jihar Sokoto ta magance mana wannan matsala ta wutar lantarki da ke damunmu. Mai magana Bello Garba ina Sokoton Najeriya, na gode BOA.
To mun gode. Yanzu kuma wani akan layi? To yanzu dai kuna sauraron sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yau kuma ranar Juma'a ce, sai ku kira ku ba mu albarkacin bakinku akan wannan ranar. Assalamu alaikum, daga ina kuke kira?
Daga Gombe ne, tarayyar Najeriya.
Gombe, to gare ka.
Akan ra'ayi nan ko shi ne magana na gaskiya, shi Buhari mutane sun zaɓe shi. Kuma arewacin Najeriya muna cikin wani hali, ga fashe-fashen satan mutane, ga abubuwa wanda bai mana maganin komai ba. Arewacin Najeriya ya kamata in zai kuma karye cewa zai hada mu da wani bayarbe domin Arewa ba Yarbawa ba Yarbawa ne suka zade shi ba ɗan Arewa ma sun zade shi suna na Garba Tela ne daga Yarwa Gana Wudil Gombe ba ruwan mu da wani magana wani tulumbu ko wani bayarbe ba za mu yarda da wani bayarbe ba gara Kirista na Arewa ya zama shugaban kasa ba abin da ya dame mu da musulmin da yake zama bayarbe daga Garba Tela Yarwa Gana Wudil Gombe
mun gode daga Kwara zamu leka Zaria wani daga Zaria
Imanal Yarima daga Bida Gudu Dutsen Zaria
to Malam Yarima gare ka
to bayina na aka abin da ke faruwa a rufe zaman lafiya a Kajuru da Kaduna State wannan abin ya dame mu wai an doka hana yawo COVID aka nada ba su ba zai biya bukata ba a duba wannan lalura saboda a magance shi ana takura ma jama'a saboda ba laifi wanda bai shawo bai san hawa bai san soka ba saboda Allah a taimaka gwamna
to Allah ya sa gwamnan ya ji kiran naka yanzu za mu leka Gombe wani daga Gombe
sunana Abubakar Sadiq
to Malam Abubakar assalamu alaikum
to rai na dai gaskiya ina ma babu Buhari fata alkhairi Allah ya dawo da shi lafiya
amin summa amin to jama'a mun gode ga duk wanda suka kira suka ba mu albarkacin bakin su a wannan rana ranar juma'a to madalla kar ku manta kuna sauraron sashen Hausa na Murya Amurka daga birnin Washington DC yanzu kuma sai shirin mu na wasanni a takeice daga kasar Kamaru
wasanni a takeice
makon da muke cikin nan ne kungiyar kwallon kafa kasar Jamhuriyar Kamaru ta matasa na ƴan ƙasa da shekaru 17 suka samu nasarar zuwa zagayen ƙarshe a gasar da ake bugawa na cin kofin nahiyar Afirka a ƙasar Tanzania club din Inimitable Stars ta kwarara kwallaye guda hudu ne a ragar ƙasar Angola anda ita kuma ƙasar ta Angola ta jefa kwallaye guda uku a ragar ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru yanzu dai ƙasar Kamaru tana jira ta buga final ne da kungiyar kwallon kafata kasar gine kwanakri a ranar lahadi mai zuwa idan mai kuma ya kai mu sai kuma sakamakon La Liga na kasar Jamhuriyar Kamaru anda club din Dragon ta birni Yaounde ta lallasa club din Apejas Academy da ci 3-1 kana club din birnin Baminda ita kuma ta jefa kwallaye guda biyu ne a ragar club din Donner club din Cotton Sport ta birnin Garwa ta samu nasarar cin kwallo guda 1-0 a ragar club din Union ta binin Duwala Mama Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru
to madalla yanzu kuma ga labaran duniya takeice
Yau Juma'a an yankewa ƴar ƙasar Rasha nan ƴar rajin mallakar bindiga Maria Butina hukuncin ɗaurin watanni 8 a gidan yari kan laifin zama jami'ar gwamnatin wata ƙasa da ta kitsa yin shishigi a siyasar Amurka a zaben shugaban ƙasa da aka yi na shekarar 2016. Butina mai shekaru 30 da haihuwa ana tsare da ita a wani gidan da aka tsare masu laifi na tarayya a nan birnin Washington DC tun lokacin da aka kama ta a watan Yulin da ya gabata. Laifin wato da laifin zama jami'ar Rasha Amurka daga shekarar 2015 zuwa shekarar 2017 ba tare da tayar rijista domin da ofishin babban attorney general ba
to madalla da haka muka zo karshen shirin na yanzu sai kuma gobe da safe in Allah ya kai mu da karfe 6 na asuba yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya tana gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya hada shirin da ba da umarni sai engineer tamu Zainab Abdulrahman ni ne naku Abdul Aziz Adili Toro ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Washington DC